coronavirus ko COVID-19 fitowa ta hudu mashahuran annoba a tarihi da darussan da ke cikin su
laysa la'amin dunillahi kashifa
mai budaddiyar kokwalwa da tunani da wayewa ta addini da zamani baya kallon matsaloli irin waɗannan ta bangare daya zai taimaka da hanyoyi da fannoni na ilimi kala-kala don a samu mafita ko kuma a gano bakin zaren cikin sauki zai yi kyau mu duba kundin tarihi don mu gano irin nau'ikan annoba da aka taɓa samu a tarihi musamman tarihin musulunci don mu ga yaya magabatanmu da malamai da shugabanni suka yi da irin wannan annobar da ta sauka a lokutan sannan haka zai taimaka mana matuƙa mu ƙara samun haskenta domin mu samu yadda za mu ƙullo wannan annobar coronavirus da ta addabi duniya a yau bayanan da za su zo ba masu daɗin karantawa ba ne ba kuma so muke mu yaɗa tsoro a cikin zukatan mutane ba bukata dai a san yadda annoba take share rayuka idan ba a yi la'akari ba ga kaɗan daga cikinsu annoba ta ɗaya a shekara ta 18 bayan hijira a lokacin halifancin sayyidina Umar bin Khattab Allah maɗaukakin sarki ya tsara masa yadda an yi gagarumar annoba da kusan mutum 25,000 suka mutu a lokacin da ne wannan kissar ta faru wadda sayyidina Umar ya nemi shawara a kan shiga Sham sayyidina Abdurrahman bin Auf ya faɗa masa cewa ya ji hadisin da annabi alaihi salatu wassalam ya nuna ba a shiga gari idan annoba tana cikin garin sannan kuma ba a guduwa daga annobar idan kana cikin gari daga cikin waɗanda suka rasu a wannan annobar akwai Abu Ubaida ibn al-Jarrah wanda wannan sahabi yana cikin asharatul mubashsharuna bil janna ma'ana waɗanda aka yi musu albushir da aljanna su goma tun suna raye da sauransu cikin sahabbai bayan rasuwar Abu Ubaida ne a wurin yaƙi sai sayyidina Umar ya sa Amr bin al-As Allah ya ƙara masa yadda ya zama shugaban rundunar yaƙi a lokacin Amr ibn al-As ya yi musu hutuba ya faɗa musu cewa wannan annobar tana yaduwa ne kamar yadda wutar daji take yaduwa don haka kowa ya hau kan dutse ya samu gurin ɓuya shi kaɗai sai mutanen suka rarraba a wannan lokacin ba su haɗu guri ɗaya ba har Allah ya ɗauke musu wannan annobar bayanin wannan annobar ko kuma wannan dabarar da Amr bin al-As ya yi wato sayyidina Umar ya samu labari irin wannan dabarar da ya yi sannan kuma sayyidina Umar ya nuna gamsuwarsa da jin daɗi a bisa hakan da Amr bin al-As ya yi mai neman ƙarin bayani akan wannan sai ya koma tarihi ɗabari na Ibn Jarir a mujallaji na 2 shafi na 488 ko kuma Mu'jamul Buldan na Yaqutul Hamawi a mujallaji na 4 shafi na 158 ko kuma Badlul Ma'un na babban malami Ibn Hajar shafi na 361 zuwa na 362 a shekara ta 87 bayan hijira an yi wata annoba da ake kira annobar 'yan mata wato da'unul fatayat wannan ita ce annoba ta biyu kenan a lissafin da muka ɗauko saboda yawan waɗanda suka mutu a lokacin 'yan mata ne shi yasa ake kiran wannan shekara ta annobar 'yan mata shi ma an samu salwantar rayuka da yawa wanda Malam Ibn Hajar ya kawo a cikin littafinsa Badlul Ma'un a shafi na 363 annoba ta uku a shekara ta 131 bayan hijira an yi wata annobar da aka sa mata suna da annobar Salmu bin Qutayba ta faru ne a Basra ta ƙasar Iraki tun watan Rajab har cikin Ramadana idan Shawwal ya zo aka samu sauki. An ce ana daukar gawar mutum 1000 a rana daya. Malam Ibn Hajar ya kawo a littafin sa Bazilul Ma'ud shafi na 363. Annuba ta hudu a shekara ta 424 bayan hijira. An yi wata annoba da ta faro daga kasar India ta gangaro har zuwa kasar Khorasan da Asfahan na kasar Iran a yau, sannan ta gangara zuwa Bagadaza. An ce a garin Asfahan kadai an yi janazar mutane 40,000 a tsawon lokacin da ta mamaye garin. Malam Ibn Hajar ya kawo a littafin sa na Bazilul Ma'un shafi na 365. Annoba ta biyar a shekara ta 425 bayan hijira a garin Shiraz ta kasar Iran a yanzu, da garuruwan Wasida da Ahwaz har zuwa cikin Bagadaza, an taɓa yin annobar da mutane suka mutu da yawa har sai da ta kai mutanen gida guda suna mutuwa, sai dai a ja kofa a rufe su kurum saboda yawan waɗanda suke rasuwa, ba waɗanda za su tsaya gyara su a kai makabarta. An ce a kwanaki kaɗan kusan mutum 70,000 sun mutu. Malam Ibn Hajar ya kawo a cikin littafinsa na Bazilul Ma'un shafi na 365. Annoba ta shida, an sami wata annobar a Azerbaijan da Ahwaz da Wasit da Basra a shekara ta 449 bayan hijira. Har ta kai ba a iya tunawa mutum ɗaya kabari, sai dai a haɗa mutane kamar 20 ko 30 a zuba su a kabari ɗaya. A wannan shekarar dai annobar ta ɓarke sosai a garuruwan Samarkanda da Balakh, a inda a rana ɗaya an samu mutum 6,000 sun mutu. Akwai malamin makarantar allo wanda akwai ɗalibai kusan 900 a makarantarsa, amma duka sun mutu a wannan annoba, ba ɗaya da ya ragowa. Mutane suka shagaltu dare da rana da wanke gawarwaki da yi musu likafani da tona kabari da binnewa. Yadda annobar take shine mutum yana tsaye sai zuciyarsa ta kumbura ta fashe, sai dai jini ya fito ta baki ta hanci take, kuma sai ya mutu. Wani kuma sai dai a ga tsutsa ta faɗo daga hancinsa sai ya faɗi nan take, shi kenan shi ma ya koma zuwa ga Allah. A lokacin aka rufe gidaje sama da 1,000 suka zama ba kowa a cikinsu, wasu kuma da mutanen a ciki, amma duk sun mutu sai dai a jawo kofar kawai a rufe a bar su a haka. Da abin yayi yawa sai mutane suka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yin tuba da yin sadaka da istighfar. Mutane suka koma cikin masallatai suka nazarci karatun Alkur'ani, aka zubar da tulunan giya, aka fasa da karya duk kayan kiɗe-kiɗe, har an samu wani gidan giya wanda masu gidan da mutanen da suka je sha duk suka mutu a dare ɗaya. Hakanan wasu sun shiga ɗaki don yin alfasha wato zina, duka suka mutu lokaci guda. Malam Ibn Kathir ya kawo a littafinsa na Al-Bidaya wa Nihaya mujalladi na 12 shafi na 89. Sannan Malam Ibn Hajar shi ma ya kawo a littafinsa mai suna Bazilul Ma'un shafi na 365. Annoba ta bakwai, a garuruwan Hijaz da Yaman wata annoba ta ɓarke a shekara ta 452 bayan hijira, har sai da mutane suka ƙaurace wa garuruwa, har ta kai wanda ya shiga wani garin daga cikinsu zai iya mutuwa take. Malam Ibn Hajar ya kawo a littafinsa mai suna Fazilul Ma'un shafi na 365. A shekara ta 8 ko kuma na ce annoba ta 8 a shekara ta 469 bayan hijira, a garin Dimashka aka sami gagarumar annoba. Mutanen garin za su yi kamar su 1500 sai da ta kai mutane 3500 suka rage kasal a wannan lokaci akwai masu sana'ar gurasa mutum 240 amma duk sun mutu a lokaci guda sai mutum 2 kasal suka rage Malam Ibn Hajar ya ga littafinsa Fadlul Ma'un wanda ya kawo a shafi na 300 da wato 67 an duba ta tara a shekara ta 479 bayan hijira a garin Mautin da bagadazar kanta da jazirar larabawa annoba ta barki wadda ta girbe kusan mutum 300 a lokaci guda kuma an yi wa kusan mutum 400 sallar gawa Malam Ibn Kathir ya kawo Ibn Hajar ya kawo a cikin littafinsa Badrul Ma'un fi Fadlul Da'un shafi na 365 annoba ta 10 annobar da ta zo a shekarar 749 bayan hijira ta zama abin misali a matsayinta na babbar annoba wadda sai dai mu kamanta ta a yanzu da annobar coronavirus ko covid-19 saboda annobar a wancan lokacin ta game gabas da yamma kudu da arewa na duniya gaba daya har makka ta shiga wannan annobar a lokacin mutane da yawa yan asalin makka da waɗanda suka zo bauta duk suka mutu annobar bata bar tsuntsaye da dabbobi ba duk sun mutu suma ba inda ya tsira daga annobar sai Madina garin Annabi Muhammad tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi yadda take farawa shine dan kurji ne zai fito wa mutum a hammata ko a bayan kulli ko a cinya shikenan da an kwana biyu sai mutuwa wani lokacin kuma iska ce kurum da mutum ya shake ta sai yayi aman jini shi ma sai ya mutu a misira kawai an samu mutum sama da mutum 10,011 sun rasu a rana daya an ce sama da mutum 900 suka mutu a misira kurum a ranar 7 ga watan Muharram na wannan shekara mutane suka haɗu da manyan alƙalai da malamai da sauran manyan mutane aka karanta Sahihul Bukhari don Allah ya ɗauke wannan annobar wani mutum kuma ya kawo ozancen cewa wai yayi mafarki da Annabi alaihi salatu wassalam wai ya ce da shi a taro a karanta suratul Nuh wato inna arsalna nuhan 3,363 wai za a ɗauki annoba don haka mutanen garin suka haɗu a ranar 9 ga watan Muharram aka yi ta wannan karatu amma duka malaman da suka rawaito tarihin waɗanda suna raye abin ya faru sun ce ai yin hakan ma kamar ƙara haɓaka rasuwar mutane ya yi bayan nan sai kuma limamai suka shiga yin alƙunutu a masallatai aka shiga tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki da ƙanƙan da kai da komawa zuwa gare shi sannan sai aka nemi mutane da su yi wakafi da ba da sadakoki da kuma ba da wato sadakan makara don ɗaukar mamata kuma su yi azumin kwana 3 sannan suka taru a babban masallaci a rana ta 4 aka yi sallar juma'a da dare kuma ya yi aka yi sallar zubin irin yadda ake yin sallar tarawi a lokacin azumi sannan mutane suka fito kan hanya da kwararo-kwararo suna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya ɗauke musu wannan masifa amma duk wannan bai rage yawan mutanen da suke mutuwa ba abin ya zamo kamar ƙaruwa ma yake yi bayan nan a watan Rajab wata bakar iska mai ƙarfin gaske ta zo ta rufe garin gaba ɗaya ta tsaya a sama ta ɗauki lokaci sama da 3 har sai da mutane suke fatan annobar ce za ta tafi bayan ɗaukewar wannan iskar amma ba abun ba haka yake ba. Mutane sun ci gaba da mutuwa duk da cewa iskar ta dauke. A Dimashq kadai a lokacin an yi wa mutum 65 sallah. Wannan annobar shekara guda ta dauka al'umma suna ta fama har zuwa watan Zulqa'ada wato tun daga watan Muharram zuwa watan ƙarshe sannan wannan annobar ta lafa. Allah ya ji kan waɗanda suka mutsara su a wannan lokaci ya gafarta musu ya kuma sa ƙarshen wahalar su kenan. In kana da neman ƙarin bayani ka duba littafin Al-Bidaya wan Nihaya na Ibn Kathir mujalladi na 14 shafi na 260 zuwa na 261 ko kuma Al-Rihla na Ibn Battuta shafi na 245 ko kuma shafi na 45 da Bazilul Ma'un na babban malami Ibn Hajar shafi na 372 zuwa 387. Sannan malam wato Ibn Hajar ya kawo a cikin littafinsa mai suna Inba'ul Gumar a mujalladi na 7 shafi na 206 zuwa 207. Wannan annobar ta keta har kasashen Turai da Afirka da Asiya waɗanda duk sun sha wahalar ta gaba daya har suka sa mata suna da The Black Death. Ta fara mamayar su tun daga shekara ta 1346 miladiya har zuwa shekara ta 1353 miladiya, ma'ana ta shafe kusan shekara 7 tana surfar su tana ta karkashe su. Sun faɗa cewa ta girbe mutum daga mutum miliyan 75 zuwa miliyan 200 da bakin su. An gano cewa beraye da kudaji su ne suka rika yada ta hanyar kayan fataki da tijara daga ƙasa zuwa ƙasa. Annoba ta 11 a shekara ta 764 bayan hijira aka samu wata babbar annoba da ta sa mutane suka gudu daga gidajensu suka koma cikin masallatai. A lokacin wani mutum ya yi da'awar wai ya yi mafarki da Annabi alaihi salatu wassalam, wai ya ce da shi a je a samu wata bishiya a yi amfani da sassakenta ko ganyenta wai za a samu waraka. Nan da nan mata suka mamaye wannan bishiyar suka yi duk abin da ya umarce su da shi ko ya faɗa musu, amma sai ba a samu gaskiyar mafarkin nasa ba. Malam Ibn Kathir ya kawo a littafinsa Al-Bidaya wan Nihaya mujalladi na 14 shafi na 347. Annoba ta 12 a shekara ta 819 bayan hijira aka fara wani wabari a Al-Qahira wato babban birnin kasar Misr kenan. A kullum sai mutum kamar 100 sun mutu, a ƙarshe ma abin ya ƙaru don mutum 200 ake yi wa janaza a kowace rana. Haka dai adadin yana ta ƙaruwa yayi ta ƙaruwa har zuwa wani lokaci. Malam Ibn Hajar ya ce a wannan annobar ne ma Allah ya jarrabe shi 'ya'yansa biyu mata suka rasu waɗanda ake kira da suna Zaniya da Fatima da wasu iyalan nasa ma duka suka mutu. Akan wannan ne ma ya wallafa wani littafi mai suna Bazilul Ma'un fi Fadlil Da'ud, wato da zaran mutum ya kamu da wannan cuta to ba jimawa kurum sai dai a jiya mutu. A garin Fas na Maroko a yanzu kenan an samu mutum 36,000 sun mutu a wata ɗaya kacal. Malam Ibn Hajar ya kawo a littafinsa mai suna Inba'ul Gumar mujalladi na 7 shafi na 205 zuwa 206. Annoba ta 13 a shekara ta 1852 zuwa ta 1860 miladiya aka yi wata gagarumar annoba da ta faro daga India ta ci gaba da zubar da mutane a kasashen Turai da Asiya da Amurka. Da ƙarshe aka gano cutar, wato cutar kwalara ce da ta samu asali daga wani gurɓataccen ruwa. Sannan kuma ta burunƙasa ta kashe mutane kusan 23,000 a Ingila kawai. Annoba ta 14, annobar mura mai sarƙe huhu. Wannan annoba ta ɓarke a shekara ta 1918 zuwa ta 1920 miladiya. Wannan cutar ta tafi da rayukan mutane da yawa daga miliyan 20 zuwa miliyan 50. Ana cewa 1/3 mutanen duniya sun mutu sakamakon wannan annoba. A sati 25 na farko ko na farkon barkewarta ita wannan annobar, mutum miliyan 25 sun mutu. Abin mamakin wannan annobar shi ne, mutanen da ake zaton suna da kwakwaran tsarin kariyar jiki, wato immune system, kamar samari, sai annobar ta fi kashe su. Amma yara da tsofaffi masu karancin wannan tsarin kariyar kuwa, su kuma sai Allah Maɗaukakin Sarki ya tsare su daga kamuwa daga wannan annobar. Allah ya tsare mu a kowane lokaci. Annoba ta 15. A shekara ta 1956 zuwa ta 1958 miladiya, an samu wata annobar da ta kullo daga Tana, wata cutar wato mura ce mai suna H2N2. Ta nausa zuwa Singapore, Hong Kong, har ma da Amurka. WHO ko kenan sun ba da kididdiga cewa akwai kimanin mutum miliyan 2 da suka mutu a wannan lokaci. Mutane 69,800 kuwa daga cikinsu daga Amurka suke. Annoba ta 16, annobar zazzafar mura mai suna H3N2. Ta taso daga Hong Kong a shekara ta 1968 zuwa ta 1969 miladiya. Sannan ta karaɗe Vietnam da Philippines da India da Australia da ƙasashen Turai da ma Amurka. Kan a ce ni annobar ta kashe mutane fiye da miliyan 1, daga cikinsu mutum 500,000 mazauna Hong Kong ne. Wannan misalai ne kurum na kawo don mu tabbatar da yadda annoba take illa da lahani da karya tattalin arziki, wato ta karya tattalin arziki cikin ƙanƙanin lokaci. Akwai abubuwan la'akari daga waɗannan labarai da aka kawo na sama, ga kaɗan daga cikinsu. Abin la'akari na farko, waɗanda suke ƙaryata samuwar coronavirus, to ya kamata su yi izina da irin waɗannan labarai na annoba da muka kawo. Don haka, su daina saurin ƙaryata abin da ba su sani ba. Ƙa'ida ta ilimi tana cewa, adamu li ilmi bil dalil laysa ilman bil adam, wato rashin saninka da abu baya nuna babu ainihin wannan abu. Abin la'akari na biyu, za mu fahimci yadda musulmi suka san rashin cakuɗuwa yana rage yaɗuwar annoba. Daga ƙissar Amr ibn al-As, wadda wannan ƙissar ta daɗa mana wato samun yaƙini akan haka. Abin la'akari na uku, idan Allah ya so zartar da hukuncinsa, to yana zartar da shi ne a duk lokacin da ya ga dama. Sannan haka idan ya ga dama ɗauke shi, yana ɗauke shi a lokacin da ya ga dama. Wannan baya hana a yi ta yin addu'a, amma fa a sani cewa za a yi addu'a da shari'a ta koyar ne. Mun ga yadda mutane suka ɗauki lokaci suna ta addu'a, amma sai da Allah Maɗaukakin Sarki ya ga dama daga baya ya kawo musu buɗi. Abin la'akari na huɗu, masu yaudara da ƙaryar ganin Annabi alaihi salatu wassalam a lokutan annoba sun daɗe suna yaudara, da samun shuhura da abin masarufi amma ƙaryar su tana bayyana a kowane lokaci ta haka zamu dada gane ƙaryar da ta yadi cewa abu din suratul baqara wai za a gaga shi sannan a jika a sha wannan wani ne yayi da awar mafarki da annabi alaihi salatu wasalam rajin gaskiyar mafarkin sa kuwa ta tabbata a fili gashin kuma in ba a yi za'a ba a dauki gashin wata irin dabba ko kuma wani tsira ma mai cutar lasa a dauka a sha garin neman jira kuma sai a rasa ido abin da aka yi na biyar beraye da kudaji da sauran irin waɗannan ƙwarin suna yaɗa cututtuka don haka dole a kula da kyau wajen shige da fice da kayan da ake shigowa da su gudun fadawa cikin matsaloli abin la'akari na shida rashin kyakkyawan tsari na kiwon lafiya yana jawo annoba ta yi ta'adi mai yawa wala'alla irin hakan ne ya faru a waɗancan shekaru da muka karanta tarihin a yanzu ana da hanyoyin fayyace cuta da sauri amma gaskiya akwai buƙatar hukumomin ƙasashen Afirka musamman ƙasarmu mai albarka Najeriya su rada sa ido don rashin kayan aikin da ake da su da kaɗan ya gaza na waɗancan shekaru na tarihi da muka karanta domin bayani daga ministan lafiya ya nuna cewa rashin lafiyar coronavirus na farko a Najeriya sai da aka je Afirka ta kudu wato South Africa aka gwada samfurin jininsa sannan aka kawo sakamakon gida Najeriya duk da suna cewa yanzu sun sami kayan gwaje-gwajen amma duk da haka ba za a haɗa mu da ƙasashen da suke iya bayar da sakamakon gwajin jini a cikin wato na coronavirus a cikin minti 30 ba Allah ya gyara ya taimake mu abin la'akari na bakwai za mu yi la'akari da cewa yanayin annobar yana bambanta akwai wadda za a ga an ce mutanen gida guda ko waɗanda suke zaune a guri guda sun mutu lokaci guda akwai kuma waɗanda za a ce sun tattara a wuri ɗaya amma ba a sami wata matsala ba wannan yana nuna mana cewa kowace annoba da irin yanayinta don haka mu dogara da likitoci don tantance irin wadda ta sauka bayanai dai sun nuna cewa ɗabi'ar coronavirus ko covid-19 shine tana yaɗuwa in an samu takuɗuwa da masu ita don haka sai a kare Allah ya kare mana baki ɗaya a ƙarshe lallai mutane su rada dagewa da bin matakan rigakafi da bin shawarwarin likitoci mu haɗa kuma da yin addu'o'i domin mu samu mafita ga wata addu'ar ma da annabi alaihi salatu wassalam ya koya mana da mu riƙa yin ta ita ma dafa ici annabi alaihi salatu wassalam ya ce mu riƙa karanta Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت كوكما أتي اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي ومن شر مني اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي ومن شر مني اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي ومن شر مني kowace addu'a daga cikin waɗannan ana biyawa sau uku ne da safe kuma a yi sau uku da yamma Allah ya tsare mu da ƙarshe ina jan hankalin mai sauraro cewa wannan ita ce fitowa ta hudu na rubutun babban malaminmu Profesa Ahmad Murtala Biyu ke hafizahullahu ta'ala a inda ni mai karantawa ɗalibinsa Yusuf Ja'far Talha Abu Hudzaifa na karantu tare da mai kula da na'ura engineer MACD. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu gaba daya da duk abin da muka ji. Kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ije mana wannan annobar. Amin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ما أدى فتوى تبير إن شاء الله تعالى